Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren Alhamis 16 ga watan Fabrairu shekarar 2017. Akan mitoci da suka hada da 16, 22 da 25. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Jarmai. Muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar gwamnatin Najeriya za ta tallafa wa yankin Niger Delta da zunzurutun kuɗi na dala biliyan 10 don raya yankin. A nan Amurka kuma baki 'yanci rani ne ke ci gaba da yin zanga-zanga a faɗin ƙasar na nuna ƙin jini da matakai da shugaban ƙasar ke ɗauka a kan 'yanci ranin. Za mu kuma ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayinku a kan wani irin mataki ne ya kamata a ɗauka a tabbatar da gani matasanmu sun daina jefa kansu cikin hatsari suna bin barayin hanya wurin wato shiga Turai da Amurka. Amma fa duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla mutane biyu suka rasa rayukansu a yau Alhamis sakamakon fashewar wasu nakiyoyi a kusa da fadar shugaban kasar Somalia yayin da sabon shugaban kasar ke tarewa. Kakakin yankin Yanadir Abdul Fattah Halen ya bayyana wa muryar Amurka sashen Somaliyanci cewa wasu kananan yara biyu sun halaka yayin da ɗaya daga cikin nakiyar ta fada gidansu dake gundumar Nuwarta Nevada kusa da fadar shugaban kasar. Halen dai ya dora alhakin hakan ne akan yan bindigar Al-Shabab. Sabon shugaban kasar Muhammad Abdullahi na nan lafiya kuma babu rahotannin karuwar wasu da lamarin ya rutsa da su. An shirya kai harin nakiyoyin ne a wajen bikin miƙa fadar shugaban kasar daga tsohon shugaban kasar Hassan Sheikh zuwa sabon zababban shugaban Farmajo wanda ya kada tsohon shugaban a zaben da 'yan majalisar kasa suka gudanar makonni biyu da suka gabata. Ɗaya da yake jawabi a taron manema labarai, shugaba Farmajo ya bayyana cewa wannan rana ce mai dimbin tarihi ga mutanen Somalia da kewaye, kuma sauran duniya za su ga yadda muke miƙa mulki a cikin sauƙi.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fito jiya Laraba yana kare tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron ƙasa wanda ya sauka a farkon makon nan. Yana mai cewa falasa na tattaunawa da Michael Flynn ya yi da wato ta hanyar waya kenan da jakadar Rasha a nan Amurka, wanda jami'an leken asirin Amurka suka yi ita ce ta janyo wannan matsala. Trump bai bayyana dalilin da ya sa Flynn ya sauka daga wannan mukami nasa bayan kwanaki 24 da hawansa akan wannan kujera. Amma fadar White House ta ce an ɗauki wannan mataki ne saboda rashin yarda da ta fara shiga tsakanin shugaban ƙasa da wannan wato tsohon janar na soja. Trump ya ce abin takaici ne yadda jami'an leken asiri suka fallasa wannan batu ga wasu 'yan jarida. Yana mai cewa babban laifi ne da aka jima ana aikatawa. Ya ce jami'an da ke fallasa maganan da Flynn ya yi da jakadar Rasha suna ƙoƙari su boye wato mummunar shan kayi da 'yan Democrat suka sha ƙarƙashin Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka, wadda Trump ya kayar da ita a zaben Nuwamba.
A yau Alhamis, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soja tsakanin Amurka da Rasha. Yana mai faɗin cewa babu yanayin yin haka a yanzu. Mattis ya faɗa a lokacin taron manema labarai a hedkwatar ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO a birnin Brussels cewa a yanzu ba mu kai matsayin da za mu haɗa kai a fannin soja ba, amma shugabanninmu na siyasa za su tuntuɓi juna domin samo batutuwan da suke da ra'ayoyi iri ɗaya a kansu. Wannan furishi na Mattis yana zuwa ne a bayan da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya bayyana cewa Moscow a shirye take da maido da haɗin kai da tsakaninta da Amurka. Shugaba Donald Trump ya yi ta yabawa shugaba Vladimir Putin na Rasha a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe da kuma lokacin da ya zamo shugaban ƙasa. Ya kuma bayyana sha'awar ƙulla haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu. Amurka ta dakatar da haɗin kai da Rasha bayan da ta haɗe yankin Crimea da ƙasarta a shekarar 2014.
Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Jama'i a kudancin Sudan sun bayyana cewa sojoji sun shiga wani kauye dake kusa da Juba babban birnin kasar suka yi wa mata akalla rabin dozin fyaɗe. Sojojin sun aikata fyaɗin ne sati biyu bayan shugaban kasar ta wato Sudan ta Kudu kenan yayi gargadin cewa duk sojojin da aka kama da aikata laifin fyaɗe ko cin zarafi za a zartar masa da hukuncin kisa. An sami karuwan aikata laifukan fyaɗe da sojojin Sudan Liberation Army ke yi suke yi wa fararen hula, lamarin da ke ci gaba da tada hankalin jama'a da kuma haifar da rudani tsakanin gwamnatin Salva Kiir da kasashe da ke samar da yawancin kayayyakin taimakon agaji da ake bukata. Limamin cocin Episcopal da ake kira wato Bishop Paul Yugoski da ke kudancin Sudan ya bayyana cewa an yi wa wasu mata guda biyu waɗanda suke tsakanin shekaru 13-15 da kuma wasu mata da dama fyaɗe a yayin da sojojin Liberation Army suka shiga ƙauyen. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga tarayyar Najeriya, inda gwamnati ta ce za ta baiwa yankin Niger Delta dala biliyan 10 don bunƙasa ayyukan ci gaba da rayuwar al'umman yankin, a cewar ministan ma'adanan man fetur Ibe Kachukwu. Sai dai masana harkan tattalin arziki na bayyana shakkunsu akan wannan sabon mataki da gwamnati take ɗauka, wanda ake kyautata zato zai kawo ƙarshen tada ƙayar baya da ake samu a yankin. Ga baban gida Jibrin daga Lagos da ƙarin bayani.
Da ko me yasa masana tattalin arziki ke shakku game da sabon matakin na gwamnatin Najeriya? Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne da suka jari a Jami'ar Bayero da ke Kano.
Abinda masana nan suke tambaya shine kaga a can baya akwai kudade da aka kashe masu yawa akan wannan abuwa. Kaga misali akwai shiri da aka yi na tallafa musu, wato abinda ake kira amnesty, wanda tsohon shugaban kasa Yar'Adua yi. Kaga wannan shi ma zuba jari ne. Sannan kuma akwai hukumomi da aka kafa musamman don raya wurin, kamar hukuma ta NDDC an kafa ta ne musamman saboda raya wuraren da ake hako mai saboda maganin gurɓacewar yanayin da suke zama. Sannan kuma aka zo aka yi ma'aikata sukutum na wannan yankin, wato ma'aikatan kula da yankin da ake hako mai. Sannan kuma akwai kashi 13 da ake basu na duka dukiyar da ake samu na kasa ta hanyar mai, wato kashi 13 na kuɗin da ake rabawa na jihohi sai an cire musu kashi 13 ne wannan yankokin domin su raya wajen. Duk waɗannan ba su sa an daina wannan sace-sacen man ba. To tunda waɗannan kaga ba su daina ba, amma suna ganin kamar cewa wannan kuma dala biliyan 10 da yake faɗa, kaga ana ganin da wuya za ta wannan mataki zai haifar da wani abu.
Daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2015 dai Najeriya ta samu kimanin da Amurka triliyan 1.5 daga cinikin man fetur da take hakowa a yankin na Niger Delta, lamarin da kuma al'umma yankin ke ganin ya kamata a ƙara kason da suke samu na albarkatun man fetur da kasar ke hakowa. To sai dai kuma harhare da yan bindigan yankin suka fara tun bayan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta kan karagar mulki ya maida hannun agogo baya game da hasashen gwamnatin na samun kudaden tafiyar da harkokin kasar, lamarin da ya sa gwamnati ta yi alƙawarin maida hankali ta ɓangaren noma da hanyoyin sadarwa da bude ido da kuma haƙan ma'adinai. Ganin cewa yanzu haka akwai sabbin ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya kimanin 10 da suka sake kunno kai a yankin na Niger Delta. To ko ina mafita kenan, ga dai Dr. Dauda Kwantagora masanin tattalin arziki a Najeriya.
Ƙarshen wannan matsaloli ya kamata a gaskiya su binciki shugabanninsu da kuma irin shugabannin da suke gabatarwa waɗanda suke sawa su kula da harkokin dukiyoyinsu da ake rabawa na ƙasa. Kaga misali da wayannan abubuwan da muka yi magana yana hannun shugabanninsu. Idan da ana raya wurin shekarun da aka yi, an yi shekaru da yawa, kamar wannan hukuma ta NDDC ta daɗe sosai, sannan kuma wannan ma'aikatan Niger Delta, in ka je yankin wurin sai ka ga har yanzu babu wani ƙoƙarin ci gaba.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida. A nan Amurka kuwa baki ƴanci radi ne suka yi zanga-zanga a yau a faɗin ƙasar a ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu da matakan da shugaban Amurka yake ɗauka a kan baki na cikin ƙasar. Alhaji Muhammad Mada yana cikin shugabannin al'umma Afirka da ke zaune a birnin New York, kuma tsohon shugaban kungiyar ƴan ƙasa ta mutanen Ghana.
Idan kai shiru kamar misali ka amince da abin da ke tafiya kenan, saboda shi koya akai ya kamata mu kuma mu kokari mu voice wato bacin ranmu game da wannan al'amari. Kuma babu shakka mun ga alamu ko ba gane ba cewa yana tasiri kamar yanda ka fadi, saboda tun lokacin da judges suka dakatar da wannan executive order na ban kasashen musulmai bakwai har ila yau dai ba su ci wani mataki kai ba. Mun dai tabbatar cewa sun doki mataki zuwa gaba, amma mu kuma ba za mu janye ba.
To sai dai ba kasashen mu a cikin kasashe guda bakwai da aka ce ba za su samu shigowa Amurka, to me yasa ni kuka yi ruwa kuka yi tsaki duk da cewa ba kasashen mu a ciki?
Akwai kasashen Afirka ciki, Sudan misali, Sudan na ciki, Libya na ciki, sa'annan Somalia ma na ciki. Kuma wuyan West Africa bai affect mu directly ba, amma tun da ya affect yan uwanmu ya shafe mu. Sa'annan kuma abinda nake son mutane kuma su fahimci, yau misali akwai executive order banda na musulman, akwai wanda aka yi wanda yake kamar misali refugees, duka an ce za hana su shigo.
Wato yan gudun hijira kenan.
Yan gudun hijira, to wannan ba wai ma lalle sai wa'annan kasashe bakwai ko ta wani hanya ka fito baka shigowa garin. To kaga wannan mu kasashen West Africa refugees din dake shigowa 30% mutanen West Africa ne, saboda shi wannan duka na ciki yasa mu ma muka ce ya kamata mu kuma mu tashi domin yan uwan mu ne. Kuma ala kulli hali yau mutun na garin nan yana aiki, yana kokari, yana ciyar da iyali gida, saboda shi ba shi kadi bane yana affect kowa daga nan har kasashen mu.
To a matsayin ka na wanda kana cikin shugabannin ƴan Afirka daga New York, wani irin matakai ne kuke dauka musamman idan an kama wani?
Tun daga governor har mayor dukansu wato sun amince da irin matakin da muka dauki. Yanzu aka New York City misali sun ce kowa aka kama sun yi kokari a nemi maka lawyer ya taimaka akan case ka kuma free of charge, ba za ka biya ko
kyauta.
Na'am, saboda shi abinda ya kamata mu yi ne mu as leaders ya kamata mu educate yan uwanmu. Idan yan hukuma suka zo aka buga maka kofa, wani mataki za ka dauki, yaya za ka yi? Bayan an kama mutum idan muka samu labari sai mu kai kara ga su masu gari su nemi mana lawyer kamar yanda suka fara. Africa unite,
Africa unite. Madalla Muhammad Mada kenan, wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuwa karfe 3:43 kenan a nan Washington DC. Yanzu kuma sai a shirya don a kira mu a bada ra'ayi akan kowane irin mataki ne ya kamata a ɗauka na tabbatar da ganin matasanmu sun daina jefa kansu a cikin hatsari suna bin barayin hanyoyi wato zuwa Turai da Amurka.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To muna da kira daga Kaduna. Assalamu alaikum, wane ne a Kaduna?
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru.
To bismillah malam sir.
To alhamdulillah. To tsakani da Allah, abinda matakin da za a dauka wajen kare ainihin samari daga fadawa irin wayannan abubuwa. To na daya, ya kamata shugabannin mu na Afirka a samar da doka na bai daya. Dokan nan kuma za ta shafi kowace ƙasa, duk wani wanda ya zo zai tsallaka wata ƙasa, to a samu a dakatar da shi. Kuma sa'in nan su kansu shugabannin su kasance masu ƙoƙari nima mu samarin abin yi. Misali a ce irin sana'o'i na hannu da sauran rake su, kuma dan Allah su ma kansu shugabannin su kasance masu yin shugabanci na gari, dan shugabanci na gari shi ma yana ɗaya daga cikin mataki na.
To mun gode, har yau dai muna jihar Kaduna ɗin. Wane ne a Kaduna kuma?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatu.
Yawwa, wa alaikum salam.
Baba barka da aiki.
Yawwa.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Nigeria.
To malam Musa.
To alhamdulillah idan muka dauka irin wannan al'amari da matasa suke suna tsallake kasa, to mu sani mu ga yawa cewa matashi ya kamata ya tunani, ko kuma dan kasa ya tunani duk inda zaka je ka zauna idan ba kasarka ba, to ga a wulakanta zaka zauna, kuma mai amfanin ka ce zaka bi mata kauri, ka bi ta hanyar ruwa, ka bi ta hanyar da zaka je wani kada ya cinye ka a hanya, ka je ka shiga hanya mai hadari domin ka bar kasarka kana zaune a mutunce a cikin garinka. To ya kamata dai mutanen mu a can da shawara, kuma shugabanni zaman wa mutane leader ba ruler ba, saboda idan aka dauke shi ka zama leader, to kaga za su yi abin da suka abin nan da domin za a tallafa wa matasa da aikin yi, abin da kamfanoni da yawa
yawa
ka rushe ya kamata.
To bari mu dige kuma jihar Kano, wani ne a Kano?
Kana magana da Rabi Aliyu da kalmar kuma Ali.
To bismillah man Rabi.
Kuna yin magana akan mene?
Shawara muke nema ko kuma ra'ayi muke nema akan matakan da za a dauka don matasan mu su daina jefa kansu cikin hatsari, suna ketarawa ruwa da wasu hanyoyi marasa kyau, suna shiga Turai da America.
Gaskiya wannan yana da amfani sosai, idan gidi Allah ya taimake mu. Allah ya sa su daina.
Amin amin amin. Mun gode, bari mu dauki kira daga Adamawa. Ni ne Adamawa?
Abdulhamid ne.
To bismillah Abdulhamid.
Yawa, shawara nan shine. Hello?
Yawa, muna jinka, bismillah. Chika ba Abdulhamid.
Na'am, shawara ne shine ya kamata a didigi da dinga duba wayannan masu cin hanci da rashadin.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu dauki kuma kira daga Kaduna. Waye a Kaduna?
To baba ya ku makeri, barka da yammaci.
Yawa.
Kina nan Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To bismillah man Murtala.
To madalla baba ya ku, gaskiya mune baiwa matasan mu da sauran dukkan al'umma masu tunanin za su fita hijira, muna ta gani a kafafen yaɗa labarai a ina ne su ta mutuwa a ruwa, abun ba daɗi. Amma duk da mun san cewa an ce abinda kaga ya koro tsera shiga wuta, to ya fi wutan zafi. To shugabanninmu su yi kokari a tada masana'antu da sauransu da ayyuka, da yawa rashin ayyuka ke sa gara su je masu hallaka da su tsaya ƙasan su yunwa da wahala. Da fatan dai shugabanninmu na Afirka za su gyara, su ma dai masu hijiran nan su kiyaye su san cewa can hallaka ne, shi ma gara su tsaya a ƙasan su, ko da gawansu ne wahala ta sa aka ga gawansu ma aka rufe, to ya fi da su je su salwanta a cikin ruwa a tashi lafiya.
Yawa, mun gode Malam Murtala daga Kaduna. To jama'a, muna da kira daga Benue, wani ne a Benue?
Yawa, sunana Jafar Aiwa Abubakar, wanda aka fari da Ladan.
To bismillah ma Ladan.
Yawa, ni ja hankalina da ƴan uwanmu ƴan Afirka musamman masu yawon zuwa ƙasashen Turawa. A kansu sani cewa duk inda kake ƙasarka ita ce ƙasarka, duk inda zaka je ka zauna zaka zauna ne a wulakance, ba ka zauna cikin daraja da mutunci fiye da ƙasarka ba.
To mun gode Malam Ladan.
Ina muku fata alkhairi, ku tashi lafiya.
Yawa, amin amin, Allah tabbatar. To jama'a, kamar yadda muka riga muka gabatar, za ku kira mu ne don ku bayyana ra'ayi a kan wani irin matakai ne ya kamata a ɗauka na ganin cewa matasa sun daina bin wato ɓarayin hanyoyi, suna shiga wato nahiyar Turai. Ga kira daga Sokoto, waye a Sokoto?
Kana magana da Haruna wa zaman matasa Bauna.
To bismillah Malam Haruna. Yawa.
To na harko dai na yi kokarin kira, an gaji ban same ku ba, kuma na murna da samun.
To masha Allah,
kuma Allah ya kara albarka ga wannan yanayin naku.
Okay, amin.
Sai anjima.
To mun gode kurai da gaske Malam Haruna. Bari mu je jihar Ondo. Wani ne a Ondo?
Abdulbaki Ladan.
To bismillah Malam Abdulbaki.
Ana bayanin da ake yi na game da matasa, shugabannin mu su suke da laifi, ba sa kulawa da matasan sai yan siyasa ta samu. Maimakon a kula da mutum, in ka san kawai sai yan siyasa ka zo, sannan za a ɗauke su a yi ta kashe-kashe kawai. Dole mutum yake tafi ya samu yaje ya nemi inda zai kare mutunci, kuma a nan suke halaka wasu wurin neman halaka ɗin.
To baka gani idan suka saura a ƙasarsu suka taimaka ƙasar nasu, ƙasar kuma za su iya tashi maimakon su je wani wuri suna tada wasu wurare?
To duk da babban abin da ya laifin shugabanni ne babban.
To, bari mu sake komawa.
Allah tabbatar ma da
yanzu. Amin sun mamin, bari mu sake komawa jihar Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Yawa, alaikum salam.
Sunana Abubakar da abbasan ina da malam cikin kare karamar hukumar Kubo.
To, bismillah malam Abubakar.
Abin da zan ce a wannan kafin watsa labari, a gaskiya mu mutanenmu mu dinga hakuri, gaskiya yawanci da rashin hakuri. Duk abin da ka ga ya ka samu irin wannan kanka a matsayin haka, to kai hakuri. Jarabtawa ne wasu, to rashin hakuri yake sa mutane su dinga su ga wannan tusa kansu wajen wannan bala'i. To ya kamata gaskiya mu dinga hakuri, ko abin da zamu ce kina dinga hakuri, ana zama da Allah aje ka.
Masha Allah,
wallahi ba ma jin dadin wannan abin da ke faruwa. Da fatan za ta yi lafiya. Daga Abubakar da Atasal na da malam cikin kare.
To, bari mu je jihar Bauchi. Waye a Bauchi?
Azizu Shaibu ne daga karamar hukumar Zafi.
To, malam Alilu, bismillah.
Abin da zan kara jami'a kai shi ne, har da Allah matasanmu ya kamata mu dinga yin hakuri da ɗan abin da muke samu a ƙasashenmu. Kuma mu tafi rayuwar da tana kasancewa cikin hatsari a hanyoyi da kuma wulaƙanci a wuraren zama. To, ya kamata kuma mu ƙara inganta mana harkokin noman rani, an tallafa mana da taki, sannan mu kuma mu yi hakuri. Mu ci gaba da ɗan abin da muke samu a gida.
To, masha Allah.
Wani duk abin da za ka same shi a
to, mun gode ƙwarai da gaske Malam Aliyu Shaibu kenan. Mun gode da duk waɗanda suka kira mu a kan wannan shiri, da wannan ne muka rufe karɓar shiri. To, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wasanni a taƙaice.
Wasanni a taƙaice.
Shahararriyar 'yan wasan Najeriya Asisa Oshoala ta bar club ɗin Arsenal ta Ingila zuwa wata kungiya a ƙasar China da Liang Kuanjin yar shekaru 22. Oshoala ta lashe kyautar gwarzuwar shekara a nahiyar Afirka a shekara ta 2015, sa'adda ta bar tsohon club ɗin ta na Liverpool zuwa Arsenal. Mai ƙudurin ƙalubalantar Isa Hayatu a zaɓen muƙamin shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka, Ahmad ya bayyana ƙudurorinsa. Ahmad, wanda shi ne shugaban hukumar ƙwallon ƙasar Madagascar yanzu haka, shi ne babban mai ƙalubalantar Hayatu, ɗan ƙasar Kamaru da ke shugabantar hukumar ta CAF tun daga shekarar 1988. Muhimmai daga cikin ƙudurorin na Ahmad shi ne inganta shugabanci tare da jajircewa wajen tsare gaskiya da amana. Ahmad ya ce zai ba da muhimmancin gaske wajen sasantawa da wasu da dama da ke ganin an maida su saniyar ware, kazalika da kuma ƙara karrama waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban sha'anin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka. Za a gudanar da zaben hukumar ne a ranar 16 ga watan gobe a birnin Addis Ababa ta ƙasar Habasha. Duk da ɗan karin kashin da Arsenal ta Ingila ta sha jiya a hannun Bayern Munich ta ƙasar Jamus a wasan zakarun Turai, har yanzu ba a so mazancen raba kocin ƙungiyar Arsene Wenger da aikinsa ba. Wenger, wanda ke jagorancin kungiyar ta Arsenal tun daga shekarar 1996, ya kuma samun wani sabon kwantaragi a farkon wannan kakar wasannin. Arsenal bata taba lashe gasar Premier ba tun daga shekara ta 2004, duk da yake da shekaru 14 kenan a jere da take samun shiga gasar zakarun Turai, wanda kusan duk akan fitar da ita ne a wannan matakin na 16. A jiya ne kungiyar Bayern Munich ta karbi bakuncin Arsenal din a wasan zagaye na 16 ta farko ta gasar zakarun Turai, inda kuma ta lallasa ta da ci 5-1. To, sai dai ba Wenger kaɗai yake fuskantar irin wannan barazanar ba, domin ko shi ma mai horar da 'yan wasan Barcelona ta ƙasar Spain Luis Enrique na cikin tababar yiwuwar rasa aikinsa sakamakon kashin da kungiyar ta sha a hannun PSG ta ƙasar Faransa da ci 4-0. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga sanarwar ƙasa da ƙasa daga gwamnatin Amurka. Jamal Muhammad Albadawi, ɗan gudun hukuma ne da ake nema ruwa Jallu, saboda ana kyautata zaton yana da alaka da harin da aka kai kan jirgin sojan ruwan Amurka mai suna USS Cole, wanda aka ajiye a tashar jiragen ruwan birnin Aden da ke ƙasar Yemen a watan Oktoban shekarar 2000. Albadawi dan asalin kasar Yemen ne, tsamurarre mai matsakaicin tsawo. Gashin kansa baki ne, haka kuma kwayar idansa. Shekaransa 48 da haihuwa. An kuma san shi da sunayen Jamal Mushin Altali da Abu Abdurrahman Al-Adani da kuma Jamal Muhammad Ahmed. Harin da aka kai kan jirgin ruwan na Amurka yayi sanadiyar mutuwar matukan jiragen ruwan Amurka guda 17. Saboda wannan da wasu dalilan ake tuhumar Albadawi da laifin kisa da zagon ƙasa wajen amfani da makamai masu mummunar illa da kuma taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda da kayayyaki da ma sauran wasu laifuffukan. Hukumomin Yemen sun taba kama shi akan harin jirgin ruwan amma ya tsere a watan Afrilun shekarar 2003. A shekarar 2004 aka sake kama shi, ya sake tserewa a watan Fabrairun shekarar 2006. Shirin Amurka na bada tukuici ya sanar da bada tukuicin har dala miliyan 5 ga duk wanda ke da bayanin da zai sa a kai ga kama Albadawi tare da hukunta shi. Amurka ta bada tabbacin cewa za ta binciki duk wani bayani da ta samu, kuma babu wanda zai san waɗanda suka bada bayanin. Idan ma ta kama, Amurka na shirye ta kare duk wani mai bayani ta hanyar kawo shi Amurka. Idan da mai bayani akan wannan mutumin sai ya garzaya ofishin jakadancin Amurka mafi kusa, ko ya ziyarci shafin www.rewardsforjustice.net, ko ya rubuta wasiƙa zuwa ga adireshin rfj@state.gov don ba da bayani. Wannan ita ce sanarwar ƙasa da ƙasa daga gwamnatin Amurka.
Tuba da Allah a gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Akalla mutane biyu suka rasa rayukansu a yau Alhamis sakamakon fashewar wasu nakiyoyi a kusa da fadar shugaban kasar Somalia yayin da sabon shugaban kasar ke tarewa. Kakakin yankin Benadir Abdul Fattah Halan ya bayyana wa muryar Amurka sashen Somaliyanci cewa wasu ƙananan yara guda biyu sun hallaka yayin da ɗaya daga cikin nakiyar ta fada cikin gidansu da ke gundumar Walter Nevada kusa da fadar shugaban kasar. A nan ƙasar Amurka kuma shugaba Donald Trump ya fito jiya Laraba yana kare tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaron ƙasa wanda ya sokar a farkon mako. Yana mai bayyana cewa fallasa tattaunawar da Michael Flynn ya yi ta waya da jakadar Rasha na Amurka da jami'an leƙen asirin Amurka suka yi ita ce ta janyo wannan matsala. A yau Alhamis, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kawar da yiwuwar haɗin gwiwar soja tsakanin Amurka da ƙasar Rasha. Yana mai faɗin cewa babu yanayin yin haka a yanzu. Mattis ya faɗa a lokacin taron manema labarai a hedkwatar ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO a birnin Brussels cewa a yanzu ba mu kai matsayin da za mu haɗa kai a fannin soja ba, amma shugabanninmu na siyasa za su tuntuɓi juna domin samu batutuwan da suke da ra'ayoyi iri ɗaya a kansu. Jami'ai a kudancin Sudan sun bayyana cewa sojoji sun shiga wani ƙauyen da ke kusa da Juba babban birnin ƙasar suka yi wa mata aƙalla rabin dozin fyaɗe. Sojojin sun aikata fyaɗen ne sati biyu bayan shugaban ƙasar Sudan ta Kudu ya yi gargaɗin cewa duk sojan da aka kama da aikata laifin fyaɗe ko cin zarafi za a yi masa ɗaurin ko za a yanke masa hukuncin kisa.
To, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim Jarmai da ya taimaka min muka gabatar da shirin, da mai bamu umarni wato Julie Gresham da injiniyanmu na wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne nike sallama da ku daga nan Washington, nike cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alheri nan nasa, amin summa amin.